Arfait. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mako da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman, wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin wanda a cikin sa za a ji cewa a tarayyar Najeriya, hukumar da ke yaki da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi, wato NDLEA, ta yi wani babban kamu na wasu miyagun kwayoyi a wasu biranen kasar.
Jami'an hukumar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya, wato NDLEA, sun gano wani otal a nan birnin Abuja da ake matukar hada-hadar miyagun kwayoyi.
A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin yankin da magaram ne suka tashi tsaye domin yakar matsalar kin biyan haraji da ke ci gaba da samun gindin zama a yankin na da magaram.
Dala ɗaya ba ce ta kawo muke nan shi kuma sai da shi ne aikin ƙasa. Wannan dole ne mu tambayi mutane su biya don su sa mu a hanya, su ba mu dama me aiki zai kamata. Babu yin wannan aikin nan gaskiya zai yi wahala, za mu koma gurbin da a harka cewa baye-baye-baye-baye-ba. Mu ko shi ne muke gudu.
Idan kuma mun sake komawa tarayyar Najeriya, za a ji cewa ana ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta game da batun aikin samar da wutar lantarki na Mambila.
Shi Muhammadu Buhari ya kasa bincika da kyau ina ne matsalar nan ta samu asalin cewa aikin nan ta tsaya. Ba a son yin aikin ne, mu da ba za mu ce koyo ba, amma ne ka a fahimta na gaskiya injina Salaman mai ya kokarin sa, ya kawo Najeriya ta sani, jihar Taraba ta sani, ya iya kokarin sa akan maganar wutar Mambila. Kuma mun yaba masa, mun tabbata cewa ƙwararre ne wajen aiki, yana da kishin kuma jihar Taraba. Allah ne kawai bai nufa wannan aikin zai yiwu ba.
Akwai shirin ƴan ƙasa da hukuma da kuma shirin jaridun Nijar. To amma fa sai ban an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin, mai shigar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a birnin Hague ya buƙaci kotun ta ba shi damar sake buɗe shari'ar binciken laifukan yaƙi a kan ƙungiyar Taliban da reshen IS a Afghanistan ta Khorasan. Kotun ta ƙasa da ƙasa ta kwashe shekaru 15 tana binciken laifukan yaƙi a Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita. Amma kuma gwamnatin Afghanistan mai samun goyon bayan ƙasar Amurka ta dakatar da binciken a bara, inda ta ce ita ma tana gudanar da data bincike kafin Taliban ɗin ta rusa ta a watan da ya gabata. Kotun manyan laifukan ita ce matsayi na ƙarshe wurin binciken laifukan yaƙi a kan ɗaiɗaikun mutane a ƙasashe da suka gaza ko kuma suka ƙi gudanar da bincike. Sabon mai shigar da ƙara a kotun Karim Khan ya ce tunda ƙasashen duniya sun tabbatar da gwamnatin Kabul ta faɗi, to lallai an samu sauyin al'amura. An kashe akalla mutane 37 a wani ƙauye a arewacin Najeriya yayin wani hari da aka kai a ƙauyen a ranar Lahadi, a cewar shaidu. Ana tuhuman harin da aka kai a yankin ƙaramin hukumar ƙaura mai fama da tashin hankali a jihar Kaduna da daɗewar rikicin addini tsakanin Hausawa da Fulani da galibin su musulmi ne da suke zaune a arewacin jihar, da kuma 'yan Krista da yawancin su ke zaune a kudancin jihar. Mazauna yankin da ma'aikatan kiwon lafiya a asibitin da aka kai gawarwaki da waɗanda suka ji rauni sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa maharan sun isa ƙauyen madamai ne su da yawa da kuma makamai da adduna da yammacin ranar Lahadi. Kakakin 'yan sandan Kaduna ya ce ba shi da cikakken bayani akan batun da ya faru a yankin da aka sani da yawan tashin hankali. A cikin watan Agusta ma an kashe mutane 5, kana ka kona gidaje da dama a wannan harin a ƙaura. Ana ƙara bayyana damuwa game da dokar tsaron ƙasa da China ta kaka ba wa Hong Kong, yayin da Birtaniya take kashedi ga 'yan ƙasar ta cewa za a iya kama su kana a mayar da su zuwa yankin da Birtaniya ta yi mulkinsa. China ta tabbatar da dokar tsaron ƙasar ne a cikin watan Yunin bara a matsayin martani ga masu zanga-zangar kijinin gwamnatin Hong Kong. Beijing tana ikirarin cewa yin wannan dokar ya zama tilas saboda maido da doka da oda a ta bakinta domin kare 'yancin mutane. Masu sukar lamiri sun ce dokar tana takaita haƙƙin bil'adama, kana an kafa ta ne saboda danne 'yan adawar siyasa. An kama sama da mutane 140 a ƙarƙashin wannan dokar tun lokacin da aka yi ta, ciki har da 'yan majalisa na ɓangaren 'yan adawa da 'yan raji da 'yan jarida da kuma masu kafafen yaɗa labarai. A cikin waɗanda aka kama akwai ɗan ragi mai adawa Anili wanda aka zarge shi da haɗin baki da ƴan ƙasar waje a shekarar 2020 bayan da ya nemi gwamnatocin ƙasashen waje su ɗora takunkumi akan China da Hong Kong. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin Pfizer mai yin magunguna ya fara gagarumin gwaji na wani magani da zai bada kariya ga waɗanda suke tare da mai ciwon COVID-19. Gwajin maganin da ake sha zai hada ne da marasa lafiya manya 2,660 waɗanda ke zaune a gida guda da mutanen da suka kamu da cutar COVID-19. Pfizer yana nazarin magani akan mutane da suka taba kamuwa da COVID-19 amma ba su fara nuna alamomi sosai ba. A halin da ake ciki kuma a jiya Litinin an yi wa shugaban Amurka Joe Biden ƙarin allurar rigakafin COVID-19 na uku kwanaki bayan da gwamnatinsa ta tabbatar da allurar rigakafi na uku na kamfanin Pfizer ga wasu mutane. Biden ya faɗa wa manema labarai a fadarsa ta White House kafin a yi masa allurar cewa ƙarin rigakafin yana da muhimmanci, amma ya ce abu mafi muhimmanci shine mutane su je su karɓi allurarsu ta farko. A ƙarshe, a jiya Litinin babban alƙalin da ke binciken wata gagarumar fashewa a tashar jirgin ruwan Beirut ya ajiye aikinsa bayan da wani tsohon babban minista ya nemi a kore shi. Alƙali Tarek Bitar shi ne alƙali na biyu da yake jagorantar binciken mai tsarkakiya da wahala. Ya soke tambayoyi da zai yi wa wani tsohon janar soja na sashen tattara bayanan sirri da aka shirya yi a jiya Litinin. Kotun ɗaukaka ƙara ita ce za ta yanke hukunci akan ko za a kore shi ko kuma a'a. Idan har an tabbatar da koren Bitar, akwai yiwuwar binciken zai fuskanci matsala. Lallai zai yi wahala wani alƙali na uku ya ci gaba da aiki yayin da ake samun barazana daga manyan 'yan siyasan ƙasar waɗanda suke mara wa yunƙurin dakatar da binciken. Lamarin nan da yana faruwa ne a lokacin da manyan 'yan siyasar Lebanon ke ƙara tsadar Bitar, wanda ya ci gaba da binciken a cikin watan Fabrairu daga alƙali na farko Fadi Sawa, wanda shi ma aka yi waje da shi akan irin wannan matsalolin daga manyan 'yan siyasa da ya tuhume su da rikon sakai narkashi da ya kai ga fashewar.
Da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda hukumar da ke yaki da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi ta kasar, wato NDLEA, ta yi wani wawan kamu na wasu miyagun kwayoyi da nauyinsu ya kai kilogram sama da 300,000 a biranen Abuja da Edo da kuma Kaduna, tare kuma da cafke wasu da ake zargi da hannu a cikin wannan al'amarin. Daga birnin Abuja ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jami'an hukumar yaƙi da sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya, wato NDLEA, sun gano wani otal a nan birnin Abuja da ake matukar hada-hadar miyagun ƙwayoyi, inda suka kai samame su kuma sa tafke nau'o'in miyagun ƙwayoyin ciki har da ke da alaka da hodar Iblis. Bincike ya nuna cewa otal din na gudanar da hada-hada ne a unguwar jama'a ba kuma tare da cikakken izini ba. Tuni dai shugaban hukumar ta NDLEA na Najeriya, Brigadier General Buba Marwa, ya umarci rashin hukumar da ke nan birnin Abuja da kuma hukumar binciken kadarori ta Najeriya da kuma kudade da su yi duk mai yiwuwa bisa doron dokokin Najeriya don ganin an kwace wannan otal din an kuma mallaka shi ga gwamnatin tarayya, don hakan ya zama darasi ga wasu da ka iya barin ana hada-hadar miyagun ƙwayoyi a gidajensu. Hukumar kazalika ta cafke wata mata mai suna Oxibol Joy Nneka a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad da ke birnin Lagos, dauke da miyagun ƙwayoyi da nauyinsu ya kai kilogram 15.15 da ta yi niyyar safararsu zuwa ƙasar Burtaniya. Wata sanarwa da kakakin hukumar na ƙasa Mr. Femi Baba Femi ya aiko mana ta ce filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad ɗin da ke birnin Lagos, jami'an nasu sun kuma cafke wani mai fatocin miyagun ƙwayoyin mai suna Nwaji Ndubuisi Emmanuel da kori ɗin da nauyinsu ya kai kilogram 5.65 akan hanyarsa na zuwa ƙasar Ethiopia. Har wa yau hukumar ta NDLEA ta kuma kama wasu mata biyu a jihohin Kaduna da Edo da miyagun ƙwayoyin, inda take gargadin duk masu irin wannan dabi'a da su yi wa kansu kiyamul layli sun yi sanci tu'amali da miyagun kwayoyi in ba haka ba kuma to za su yaba wa aya zaki Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla yanzu kuma sai jangode Niger inda hukumomin shiyar da magaramtar biyar suka tashi tsaye domin yakar matsalar kin biyan haraji da ke ci gaba da samun gindin zama a yankin da magaram dan zaka da hukumomin na da magaram sun kaddamar da wani kamfe na musamman na fadakar da al'umma muhimmancin biyan haraji kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Tamar Abari daga da magaram
magaji dan kaka magajin gari ne na shiya ta biyar din ya fara da bayyana matsalolin haraji da suke fuskanta a wannan shiya ta su
yau an samu ɗan shekaru biyan diya a cikin komin sanka da na sani ba na ci a cikin kasa ko a cikin wani wuri ne dai a cikin wannan da'ira tawa da na sani abin ya tabarbare mutane sun amsa mugun sabo ba su biya ina jin a bara dala 1 ba ta zata kawo kenan shi kuma sai da shi ne aikin kasa wannan dole ne mu tambaye mutane su biya dan su sa mu a hanya su ba mu dama mu yi musu aikin da ya kamata in ba biyan wannan aikin nan gaskiya zai yi wahala za mu koma gurbin da a riga cewa bai ba kuma ko shine muke gudu kenan muna so kowa ya biya da amsa aiki wala
ko wani tsari ne suke ganin za su yi dan ganin ba a koma yar gidan jiya ba da mutane suke kin biyan haraji a wannan shiya
a shi karo da sauran tax akwai dan bambanci shi karo aikin mai gari ne ko wani mai gari ya je shi tambaye talaka irin da suke nada ka san gidan wani mutum kaza suke biyan karo ka je ka iske mai gida ka ce to takardar karo ta hutu mutanen ka kaza ne sai a dauka mu anan karan dala 140 ne kenan dala 140 so alimka ta sau kaza za ka bada
shi kuwa mai martaba jarmana babban tarki Alasan Jarma a matsayin shi na wakilin al'umma sun bada misali shi a gaban jama'a
eh gaskiya ne wannan taro mun zo shi kuma yanzu mu yi dan sama na biyan karo mayar ya biya karan shi ni na biya konsayi sun biya masu gariruwa sun biya wakilan yan kasuwa duka na kowane gari sun zo kowa biya diya shi yanzu gashi mun ba su role yanzu akwai karne da aka kawo kowane mai gari an da muka mishi karnan shi an bashi ne yanzu mun wanzu daga yanzu diya za mu hala insha Allah babu wata matsala
sai dai a ɗaya waje akwai rashin bitar girgam na kidayar al'umma za a iya aiki ne da tsaffin ko akwai wani matakin da za su dauka
to kwanakin baya yau da sati biyu mun kirawo masu gariruwan mu zauna tare da su muka ce kowa zo ya kankara in an kankare wanda suka mutu ko matan da aka rubu da su kuma sauran yaran da suke gida mata san a zo a rubuta su wasu sun tsuha amma ba a hudda mutum daga cikin register amma a karne ana hudda shi shi ma akwai gurin shi da ake rubuta shi kenan wannan matasan su za su yi jagorancin wannan karna
daga nasu bangare babbar ma'aikatar magajin gari ta da'ira da magaran ta yi zama na musamman don samu bakin zaren matsalolin da suka baibaye ta kamar yadda Abdulrahim Balarabi babban magajin gari na da'ira ta da magaran ya bayyana a wannan zama
ta madoka ta ce ko wata uku ya kamata ai kwasai wannan dan mu cika aida ta doka na farko zamu diba bisa kan zancen kudi wanda muka samu na gwamnatin Peter mun samu miliyan 123.13 za su shiga cikin ayyukan yau da kullun amma 110 sune za a kasawa aikace wanda mutane za su gani wato abubuwa wanda za a gigina ko wanda za a kakawa wanda shine ake cewa investment zamu tantana bisa kan zancen damana mutane suna ta jiran su ga sakamako abin da zai kasance bisa kan zancen abinci na biyu akwai zancen rantar scholar za a koma lakol wani mataki aka dauka dan lakol ta yi da kyau kun san sai lakol a da magaranta na cikin matsala akwai magana babba matasa suna cikin mugun matsayi a yanzu akwai matsala a wajen su masu hannu da shuni su kama na tallahin da suke iya kama na mai tsari wanda in aka huto daga wannan zaman ba an shashayi bane an watsi a kudo wani abu takameme tsari wanda zamu yi maganin wannan
Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
to madalla zamu sake komawa tarayyar Najeriya inda al'umma jihar Taraba ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta game da batun aikin samar da wutar lantarki na Mambila ga dai ra'ayin Alhaji Abubakar Naira dan jihar Taraba kan wannan batun a hirarsu da Salisu Muhammad Garba
magana mambilan nan kowa ya sani a Najeriya ya kai shekara 40 ana fama ina fahimta na batun magana cewa shi injinan Salaman Mansur ministan wutar lantarki akan cewa ya gaza ko kuma rashin iya aiki kai wannan bai taso ba indai har Najeriya da kuma da taraba su musu adalci to lura da wannan al'amarin ko anan baba ranan 12 ga watan Afrilu 2007 anan mulkin Obasanjo ai an ce ana aikin wutar lantarki mambila aka dawo nan 2015 mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya za kama mulki ya ba fasho la wurin ya zauna shekara hudu fasho na fama akan ana aikin wutar lantarki dan 2019 cin kuma da Allah ubangiji ka sake dawo da Muhammadu Buhari ya kawo injinan Salaman Mansur matsayin ministan wutar lantarki ya bayyana duniya ba fili kowa ya sani ya ce ba filin ma bare ma a ce an share to ai ya kamata tun da ce ba filin ya bayyana gaskiya tun da gaskiyan kuma ake yin shi a bincika ina ne aka samu damuwan da za a ce ba filin ma bare sai an fara aiki dan kuma a lokacin sa ya kokari ya zauna da gwamnatin Taraba an yi maganar fili tunda hakin filin yana wuyan gwamnatin Taraba ne an yi maganar fili har ma ya bada kudin fili a lokacin da yake minista ya bada kudin fili miliyan 800 an je kuma an duba sai daga fawa sun da sun duba an tabbatar da filin nan an bada kuɗi to ran gwamnatin Taraba ta ba fadar gwamnatin fili a cikin barai to amma ya za a yi a kawo wannan kalmar cewa gaza daga gare shi ne kaga kamata ai adalci to da wannan al'amari ina ne aka samu matsala ina ne abin ya makale tunda ya ga duniya cewa ba filin a zuwan sa ba filin kuma da ma an tsana aiki to kaga kamata ai masa adalci da wannan ina ganin a fahimta na a lura da kan wannan magana ina ne aka samu dama shi Muhammadu Buhari ya kace bincika da kyau ina ne matsalar nan ta samu asali cewa aikin nan ta tsaya ba a son yin aikin ne mu ne ba za mu ce koyo ba amma ne ka a fahimta na gaskiya injinan Salaman Mansur ya kokarin sa ya kawo shi Najeriya ta sani ja Taraba ta sani ya iya kokarin sa akan maganar wutar mambila kuma mun yaba masa mun tabbata cewa kwararre ne wajen aiki yana da kishin kuma ja Taraba Allah ne kawai bai nufa wannan aikin zai yi ba kuma Muhammadu Buhari ya kamata ya sani ya bincika menene matsalar yake faruwa a maganar mambila injinan Salaman Mansur a wannan wuri ya yi shekara biyu ya ga duniya ba fili ya kamata ba a san da wannan maganar ba filin nan fa ya faɗa in ma wannan gaskiyar sa ne ka masa wannan matsalar Allah ne zai buɗa masa wani hanya daban amma Allah ya taimake mu ya taimake Najeriya ya taimake ja Taraba
To karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan Ocean Murya Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da Saroniya da Far'a da Nomad da Dalon da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana samun mu Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin ƙarya ba inda ma su irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci
Masarai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kori zan gabatar.
Ina hanyoyin da ake samu hadura tsakanin mota, mashin, mutane suna mutuwa kai.
Ko abin da sani ne kasan da su yi su kada a wannan area. Domin area ce wanda ya kasance kasuwanci a kai. Domin duk inda ake harkar dukiya babu yaran tsaro na wuri hankali bai kwance.
Amma wutar nan ba zai iya saya ba koda sola ne aka kafa muna karan nan ta zama a shige haske kowane lokaci.
Kuna biya raji ga hukuma kuma bai dace ba a ce kamar kasuwan mu shine ba mu da ruwan sha
muna buƙatar asibiti na dabbobi da na mutane kuma suna daukar muna alƙali amma alƙali nan kamar an shika dusa
asare masu wada hada a kasuwar ƙasa da ƙasa ta Akinyele wani yanki dake dabda birnin Badin na jihar Oyo a lardin kudu maso yammacin Najeriya kenan a dakace mu
a zai riga mutum ne yan dace hansaki kuma ingantacce mai karfi ga shi anintacce da basira ilmi ta tacce da farida baki ne ji ko na mace har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara
Madalla masare ƴan kasuwa dake hada-hadar cinikayya a matakai daban-daban na cikin jin shikai ko ruhin tattalin arzikin kowace ƙasa ko lardi a duniya kuma abu ne sananne cewa gudanar da hada-hadar kasuwanci na buƙatar managarci kuma kyakkyawan muhalli mai kunshe da ababen tafiyar da rayuwa kamar matakan tabbatar da yanayin tsaron kadarorin ƴan kasuwa da rayukansu samar da hasken lantarki da ruwa mai tsafta cibiyar kiwon lafiyar bani adama da dai sauransu Yan kasuwa da ke hada-hada a kasuwar shanu da sauran dabbobi ta yankin a Kinyele mai nisan kimanin kilomita 10 daga birnin Badum fadar gwamnatin jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun koka kan rashin kyakkyawan yanayi a kasuwar dukwa da dimbin kudin haraji da gwamnati ke karba a hannunsu a kowace rana. Abokin aiki Hassan Umar Tambol ya hada mana rahoto a kan wannan lamarin.
Tun kusan shekaru 20 kenan da aka kafa babbar karar shanu ta kasa da kasa a garin Akinyele waje da birnin Ibadan. Wannan karar shanu dai tana fama da matsaloli iri daban-daban ciki har da rashin kyawun hanyoyi, wutar lantarki, tsaro, makarantar boko, ruwan sha da dai sauransu. Inji shugabanni da jama'ar da ke hada-hada a karar.
Suna Abubakar Chairman karar Akinyele, karar shanu Akinyele ina wace. Alhamdulillah tsaro dai a halin da ke yanzu sai mu ce mun gode ma Allah. Kowa sani kowa ne anan kara kadai ne muka dawo anan sai kuma gari Akinyele. To yanzu mun dawo nan kuma akil ta bunkasa ga kar awaki ta taso ta sami buga gari su taso ga kaso sasa da Allah ka mu nan mutane sun yawa dai a taƙaice yanzu. To kuma hakika yanzu sun da yanzu da suke da su kadan ko abin da sani ne san da su ji su kadan a wannan area domin area ce wanda ya kasance kausoci aka yi ana hada-hada da jama'a sosai sosai. To haka mu dai mu halin da ke yanzu muna gari tsaro ya mu kadan muna neman ƙari muna neman taimako sanda da sauran jami'an tsaro gabaki daya domin taimaka muna Allah ya taimake mu kuce mun sami zaman lafiya kan wannan abin.
Kun taba neman wannan ƙarin jami'an tsaro irin yan sanda da su masu jakkwala kamar civil defense da sauran su ga manyan jami'an tsaro irin su commissioner yan sanda?
To mun taba zuwa neman yan sanda a nan area domin wa da OC nan a kara to mun ne a bamu DPO domin mu sami yan sanda masu taimaka muna. To kuma a lokacin nan kamar shekara 1 da na wuce ko shekara 2 to har yanzu dai shi ya yi muna alƙalin za su zo za a kawo su amma har yanzu mu ga wani ƙari yan sanda sun ka zo muna ba muna nan dai haka dai yadda muke muna kokarin dai cewa da ka dokiyo mu abin sai dai hankali.
To yanzu da a ce ku faɗi kamar yan sanda ko jami'an tsaro nawa kuke son a ƙara mu kamar guda nawa za ka ce?
A nan shi da umma za samu a yayin kasu ne mai lissa wajen kasuwa hudu kuma ga garuruwa ban da kasu ne ga garuruwa ai ko yan sanda da ya ƙara mu sai dai muke da su domin su ƙara dukiyar mu da lahiyar mu domin duk inda ake harkar dukiya in babu yaran tsaro na wuri hankali bai kwance. Wannan satin da ya wuce ma ya su fita shi da komanda nasu ta zo mace ce mu yi mutum da ita ce wanda ta taimaka muna game da ta sa ido akan anguwan mu wannan yan sanda ita ma ta kula da irin halin da muke ciki ta mai da hankali a cikin da jami'an tsaron ta ta kula muna.
Ni sunana Umar Yaro a cikin lokacin garin ba ciya mun yake Allah gaskiya abun zan ce akan hanyoyin gana a cikin gidan mota gaskiya yau sun dame mu bayan sun dame mu muna neman hukumar nan ta gwamnatin a cikin yale don Allah ta samu abin da ta yi a kai ta gyara mun hanyoyin nan saboda ana sa matsaloli na farko dai masuka da motoci a koyaushe saboda rashin hanyoyin ga suna kawo matsala kai mutane ma suna mutuwa kai saboda haka shi muke neman taimako gare ku don Allah ku taimaka zaman da muke nan zaman gwamnati muke tsakanin mota mashin mutane suna mutuwa kai don Allah a gyara mun hanyoyin nan saboda mu samu walwala mu samu kuma inda muka bi mu zo mu nemo abin da muka ci.
Sunana Alhaji Yusuf Abubakar wanda ake fi sani da Alhaji Yusuf Dogo. Kasuwan namu na kara Akere kara Sanun nan gaskiya hutan nan bai saya ba saboda haka gwamnati na West State da Chairman Local Government da sauransu ya kamata kuma hutan nan ba zai iya saya ba koda solar ne aka kafa muna karar nan ta zama a shige haske kowane lokaci ina bana nake so gwamnati ta yi haka ga ba mu da karfin da mu mushe mu za mu neman wuta ga kanmu dukkan da kai dai za mu kira yau za mu kira gobe za mu kira jibi ba mu gajiya da kira ta ko a titunan nan da ya wuce gaban kare da bayan kare nan duk da aka kafa muna koda solar.
Sunana Alhaji Abubakar Sambo. To ina kira game da ilimi makarantan boko anan Akinyele local government gwamnati taimaka muna don saboda dan shekaru da yawa mun taba rubutawa akan neman wannan abubuwan kuma Allah ya sa bai samu ba har yanzu dai muna nan bai da aka wannan abu har yanzu dai ba wani an san da ya fito akan wannan takardu.
Yanzu wadannan irin makarantu kuke so?
Abinda dai muka fata ayi muna makarantin ne na yaran da za su karanta su ma kaf su tayi da mun ka tayi don saboda mu abin ya riga ya yi muna nisa to ba mu fata su haka su tabbata haka muna fatan gwamnati taimaka muna wadannan yaran su samu ilimin zamani.
Sunana Alhaji Salawu Maruf ne chairman Kachu Breeders and Dealers Oyo State Chapter. Muna
roko ku koma babu ruwan sha ruwan wanda sanun mu ma sai sha ba muna roko ku koma su tsaki mu su ba mu ruwan sha kuma su ba mu ruwa wanda sanun mu sai dinga ci sai sa mu ma muna yi abin da ta dace na gudugudu bangaren kacu tax muna biya raji ga hukuma kuma bai dace ba a ce kamar irin kasuwan mu shine ba mu da ruwan sha kasuwan mu muna rokon su so su tamkin mu su yi mu ruwa na sha kuma da ruwa wanda sanun mu sai dinga sha kuma so su yi mu gidan baki duba kin mu kowa ina somna inda yake gane ni amma ku kuma yayi mu gidan baki kagan bakin mu yazo sa dinga samu inda sa dinga foto wannan shine muna roko ku kuma su tafi mu kan shi
sunana magaji dan mallan gada wanda gaskiya nan ya dace asibiti saboda nan aki ne daji ne inda muke don Allah gunda taima ka muna ai muna asibiti kuma sannan ai muna asibiti na dabbobi saboda kullu akwai dabbobin da ake bukata ai musu allura da sauransu da na mutane duka muna bukata
saboda kai wannan bukata ga gwamnatin jiha ko kuma ta karbar hukuma
ai duk lokacin campaign yan siyasa suka zo zasu ce muna suna nema gare mu mi a bukatoci mu ma muna nema gare su ga abin da a bukatoci mu muna bukata asibiti na dabbobi da na mutane kuma suna daukan muna alƙali amma alƙali nan kamar an shika dusa
dan oro sunana Umar Oro inda nika kira da gwamnati don Allah don ma'aiki ta taimaka mu da daruwa kamar kar ga ta ake yi ake babu ruwan sha kuma dabbobi sai an kora su daji to don Allah muna roƙon gwamnati tallafa mana
na tuntubi kakakin gwamnatin jihar Oyo Mr. Taiwo Adisa don jin tabakin sa game da bukatun jama'ar karar shanu ta a Kinyele Ibadan amma bai dauki waya ba na aika masa da sakon katta kwana bai bada amsa ba shi ma shugaban karamar hukumar a Kinyele Honorable Tauhid Adedigba na ziyarci ofishin sa amma na iske bayanan kuma na nemi a bani lambar sa ba a bani ba
to Allah ya kyauta
da an so shi ya inganta kasa da karar da wadan sun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sadaka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai kin
masu yaro da haka shirin yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambol Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta kosassu babu
to madalla yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya aiwatar da canje-canjen gwamnonin jihohin kasar a ci gaba da daukar matakan inganta hanyoyin tafiyar da al'amuran mulki watanni shida bayan da ya karbi madafin iko jaridar ta ce gwamnoni biyar daga cikin takwas dukkan su sabbi ne yayin da gwamnan Difa Isa Lemin da takwaransa ne mai Udu Ambuka kowanne zai ci gaba da zama akan kujerar sa shi kuwa gwamnan Damagaram Isa Musa zai koma jihar Tawa jaridar Le Sahel na cewa gwamnatin Niger ta bayyana bukatar sefa biliyan ko miliyar 2888 da yanka a matsayin tsarin kasafin kudaden kasar na shekarar 2022 sabanin yadda aka bukaci biliyan 2830 a shekarar 2021 abinda ke nunin karin kashi 2 daga cikin 100 na jimillar waɗannan kudaden kasafi jaridar ta ce tsanantar matsalar tsaro da dalilai masu nasaba da annobar corona da faduwar darajar ma'adanan karkashin kasa da kuma illolin da canjin yanayi ya haddasa ne mafarin wannan rata kuma tuni aka aike wa majalisar dokokin kasa kudurin dokar wannan tsarin kasafi domin ta yi nazari a kansa jaridar Le Vanaman na cewa yara sama da miliyan 2 na bukatar agaji daga cikin mutane miliyan 3,800 da aka kiyasta cewa suna cikin halin bukata a Niger kamar yadda asusun majalisar dinkin duniya mai kula da yara wato UNICEF ya sanar wanne ya kara da cewa akasarin waɗannan yara na zaune ne a yankuna masu wuyar shiga ga jami'an ayyukan agaji. Jirar ta ce wannan al'amari da ya samo asali daga yawaitar ayyukan kungiyoyin ta'addanci akan iyakar kasar da Burkina Faso da Mali da Libya da Nigeria ya haddasa kaurar mutane da dama ƴan gudun hijirar cikin gida da waɗanda suka gudo daga kasashen su. Muƙarƙare da jaridar Lanketer wacce yake cewa an ƙara samun haske game da badakalar ranta miliyan 8,000 da ake zargin wani ma'aikacin fadar shugaban ƙasar Niger Ibrahim Ibu Karage ya fitar daga asusun Betulmal ta farauniyar hanya. Jaridar ta wallafa sunayen wasu jami'an ma'aikatar kuɗi da na asusun Betulmalin ƙasa da 'yan sanda haɗe da wani masinja waɗanda Ibu Karage ya yi wa ruwan kuɗi don kada su ɓata masa lokaci wajen ciro kuɗaɗen da yake bukata daga aljihun gwamnati. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da yanzu muka daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake cewa ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.